wajen ina jin irin wannan ya karanta na translation ya zo yana magana kan addinin musulunci ya kawo ariya ga nasu ta qurbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawna hatta zalu kullu mardatin aminani wa tarun nasa sukara wa mahum bi sukara sai ne jira cewa wa tarun nasa sakara wa mahum bi sakara walakin na azabul lahi shadid abin gwanin ban takeici da ban haushi wa tarun nasa sakara wa mahum bi sakara wallahi haka kudin haka yi karanta ta PhD gare shi kuma akan addinin musulunci saboda bai karanta da Arabic ba ya karanta ne da boko to wannan duk hanyoyi ne da yaudara da ci da yawa musulunci ci ka zutura suka kawo a ce ka karanci addinin musulunci amma da turanci ba zai taba karantuwa ba kuskuren da zaka yi sai yafi daidai din da zaka yi yawa kuma hanyar koyon idan ka dauke ta Larabci cikin ruwan sanyi zaka fahimta fiye da ka dauka ta boko sai ka rade kana yi kuma baka fahimta ba ina fata an fahimta da kyau saboda haka hanyar koyon addini ta wannan aya rike din ko ta hanyar transliteration din nan ta wannan gaskiya akwai illa mai girma a ciki saboda haka muke shawartar yan uwa waɗanda suka yi karatun boko ba su yi na Arabic ba matukar suna son su iya karatun addini na musulunci wajibi ne mutum ya koyi bakaken boko bakake waɗanda suke na harshen Larabci tunda dai har ka jure ka koyi wancan dan sana'a dan ka cito dan ka yi tufafi dan ka shiga mota dan me ko ba za ka koyi wannan dan ka ansa tambayan kabari ba dan me ba za ka koyi wannan dan ka je ka kuta gaban Allah ranar tashin kiyama lami lafiya ba mutum zai yi wannan amma shedan ne zai kasalantar da kai kaga cewa ai yanzu ya zan yi ai yanzu na girma na wuce yadda zan iya daukan ilimi ba a girma da ilimi akwai hadisi mai rauni da ake ruwaitowa kuma a ce na ƙarya hadisin cewa wai idan mutum wai ilimi lokacin mutum yana yarinta kamar zane ne akan dutse amma ilimi bayan mutum ya riga ya girma kamar rubutu ne akan ruwa to wannan hadisi ne na ƙarya kar ma ka dogara da shi kana da shekara 60 wallahi ka sa himma ka iya haddace Qur'ani ko ka haddace wadansu surori masu yawa a ciki da yawa mun ga mutanen da suke sun yi ilimin zamani din kuma suka zo suka fuskantar da himmarsu wajen karatun addini kuma suka iya ababe da dama a ciki
akwai wadansu yan uwa da muke haduwa da su a Maiduguri a lokuta daban-daban wanda yake sakamakon zuwa da muke lokaci-lokaci yan boko ne karatun su gaba ɗaya na boko suka yi amma muna tarewa da gobe ai karatun Qur'ani waɗansu su je a sallar tarawih waɗansu su dauka su yi abin nan wani ya haddace suratul baqara wani ya haddace baqara da ali imran da karatun su sai mai tajwidi gaba ɗaya kuma a karatun su rayuwar su boko suka yi amma himma ce cikin shekara ɗaya ko biyu sai da in ka sa himma Allah ya taimake ka kawai babban abin da zaka yi samun malami ingantacce wanda zai baka lokaci kuma ya san hanyar koyarwa dan kankanin lokaci ne zaka iya amma idan ka kasalance ko kuma ka dauka ka girma ba zaka iya ba to shikenan har abada ba zaka iya ba saboda ka shawara kenan da muke baiwa yan uwa waɗanda suka yi karatun zamani ba su iya na Arabiya ba mutum ya rinka kokarin yana koya a hankali mutum zai iya yadda ka ba da lokaci ka koyi wancan sai ka ba da lokaci ka koyi wannan shi ma za ka iya insha Allah wai ya halatta jinkirta sallar gawa don jiran wani ya halatta a jinkirta sallar gawa don a samu adadin mutane da yawa don ana bukatan adadin mutane da yawa din kamar yadda ya gabata a hadisi falalan gawar da mutum 40 suka yi mata sallah da falalan gawar da mutum 100 suka yi mata sallah kaga duk yayin da adadi ya karu to ana sa ran wato a samu masu salaha kenan dan kuma dukkan su ba masu salaha bane ba in suka yi yawa dai to addu'ar wannan ta tagaza ta wancan ta tashi ta wancan a samu a karba saboda haka ya halatta a jira mutukar jinkirin ba zai dauki lokaci mai yawa ba ba wani mutum da za a ce saboda muhimmancin su shi kadai a jira mutane dai kawai adadin ake bukata ba wani mutum ɗaya ba kamar a ce kila wani makusanci ba za a jira shi ba tunda annabi ya ce asru bil janazati yana wani gari mai nisa a ce mutum ya mutu a nan gurin akwai babban dan sa a Kaduna ba ana jin kafin ya zo kila a samu awa hudu ko biyar ko wani abu sama da haka kafin sa ko ya same shi kafin ya shigo mota kafin ya zo sai mu a gabatar ba za a jira shi ba saboda asru bil janazati san aya addini kamar yadda shi yake bukata dan yadda daga tambayar sa dan ba tambaya bace ba ba du'a ulistiftahi saboda bai tabbata ba to ya kamata kuma sallan gawa ku ce kar a yi mata alwala tunda a cikin hadisan da aka karanto ba ga yanda aka ce annabi ya yi alwala ba
Mai tambaya ta gaba yace menene gaskiyar cewa a wajen karanta tahiya ba za a ce assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu ba. Wannan akwai asar daga Abdullahi dan Mas'ud, mun kawo shi lokacin da muke karanta sifatar salatin nabi. Abdullahi dan Mas'ud yace lokacin annabi na da rai idan mun zo karanta tahiya mukan ce assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi, amma bayan kaular annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun ce da cewa assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu, ba sai assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu. Wannan asar ne an rawaito daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Amma duk da haka idan ka zo fatawar Ibn Abbas a cikin fatawi nashi da yayi, yana nuna cewa lalle zaka ce assalamu alaikum ayyuhan nabiyyi ce domin kana halarto kamar gashi nan a gaban ka ne, ba wai dan ba ana nufin ya abun nan. Amma ni na fi gamsuwa da ra'ayin Albani din nan tun daga asar daga Abdullahi dan Mas'ud. Wancan mai wancan tambaya yayi hakuri, wato al'amarin addini a hankali ake bin sa a karanta. Su sahabbai su suka rawaito mana kamar da makaranta a hadisan baya, ka sai ka sadin baya ka sake ji, ko ka bi littafin a darasin da ya gabata a baya ka sake bi a hankali da kyakkyawan zuciyar cewa kana neman gaskiya domin ka yi aiki da ita, zai bayyana a gare ka. Su sahabbai sai suka haddato daga annabi yayi du'aul istiftahi, su ne suka haddato kuma daga gare shi again anan kuma bai yi ba. Kai yanzu idan ka ce sai an yi saboda ya yi asallan farilla, ka saba fahimtar sahabbai. Ko da kai mutumin kirki ne, duk kirkinka a itikadin mu sahabban annabi sun fi ka kirki, duk fahimtarka a fahimtar mu sahabban annabi sun fi ka fahimta, sun fi ka ilimi da takawa da tsoron Allah. Da haka sai mu dauki nasu mu kyale naka, ba kuma zagin ka mu kai ba, kai ma mutumin kirki ne, muna maka fatan ka shiga aljanna. Amma kuma kai wa kanka adalci, ka tsaya inda shari'a ta dakatar da kai. Sahabban annabi ba su kyale komai ba na addini da annabi ya sai surwatu, yayi kaza yayi kaza, kwanciyar barci, fitowa daga barci, shiga daki, fita daki, zama hawa minbarin juma'a, sauka daga kan minbari, sallah, komai ba abin da suka rage. To duk sai ya tabbata gashi daga sahabbai annabi yayi du'aul istiftahi, kamar yadda aka ji daga hadisin Abu Huraira wanda shine mafi inganci cikin Bukhari da sauran waɗansu, a cikin sallan farilla da nafila duk yayi du'aul istiftahi. Ko mun kawo nau'i ɗaya har 12 da annabi, duk kuma a cikin sallan farilla ne ko na nafila wadda ba sallan gawa ba. Da kaga sallan gawa sai muka rawaito gashi daga Abdullahi dan Mas'ud, daga wani, daga wani, daga Abu Huraira, daga Abdullahi bin Abi Aufa, daga wajen wani, daga wajen wani, babu ɗaya daga cikin su da yace annabi yayi du'aul istiftahi. Yanzu idan kace sai an yi, fahimtar ka duk ta nuna kafi su fahimta. Wannan kuma wata takarda ce wani ya rubuto ya aiko ta, kuma yake cewa wai dan Allah yana son in karanta wannan takarda, kuma yana neman ƙarin bayani a kanta, kuma zai karɓa bayan an idar da sallah. Assalamu alaikum, Allah saka da alherinsa. Ba ni da lokacin da zan karanta wannan dogon takarda, ko bana tsammanin ma masu saurari za su iya jurewa har mu karanta wannan dogon takarda mai sharhi a kanta. Amma abin da zan ce, na san wannan takarda tun yau a wato ainihin kusan shekaru 8-9 da suka gabata na karanta ta, kuma nima na sha ba da fatawa da abin da ke cikinta, kuma daga baya ya bayyana gare ni cewa na yi kuskuren fahimtar takardar kanta. Takardar dai fatawa ce daga kwamitin ba da fatawa na wato kwamiti na dindindin na yin bincike akan ɓangaren addinin musulunci da fatawa na Darul Ifta a kasar Saudiya. Kuma waɗanda suka sa hannu akan takardar wajen fitar da fatawar da ke ciki shine akwai Sheikhul Malami Abdullahi ibn Qu'ud, akwai Abdullahi ibn Gudayyan, akwai Abdurrazzaq Afifi, akwai kuma shugaban kwamitin gaba daya shine Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz. Abin ta kunsa tambaya ce aka yi dangane da hukuncin yanka nama da ake gani a waɗansu garuruka ko a kasuwanni na garurukan da mutanen da ke cikin garin suna da awar musulunci, amma galibi akan same su da ayyukan shirka ko na waɗansu manyan bid'o'i irin wanda ke fitar da mutum daga musulunci. Sai aka buga misali da wata ɗariƙa daga cikin shahararrun ɗariƙun ƙasar nan, kamar mabiya ɗariƙar kaza, me ye hukuncinsa? Su kuma suka ba da fatawan cewa matuƙar an gane cewa mutumin da ya yi wannan yanka ko da yana da awar musulunci, matuƙar an san yana cikin tawagar mutanen da suke ganin ya halatta a nemi agaji a wurin wani ba Allah ba cikin abin da ba mai iya yinsa sai Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan yankansu daidai yake da yanka na mutanen da suke yanka ga gumaka kamar yadda fatawar ta bada har zuwa ƙarshe. Kuma aka sake yin tambaya ta biyu, mutumin da yaji cewa bai halatta ba a ci yankan waɗancan mutane amma ya bada fatawa da halarci sa, shin za a bi shi sallah ko ba za a bi shi ba? Nan ma suka ce duk mutumin da ya san abin da ya faru a baya na rashin halaccin cin yankan waɗancan mutane, kuma ya ce duk da haka ya ci gaba.